أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسر رب يكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى كسن كيوة تارد وكوتة تشواني سابع شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دومن أي كورة تنبوين كو عندس كشافي أدين درايوة زوا كمالا دومن سام مفتا كمانا يأيو كمانا داسا كونين تنبوين تشواني شريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-04-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 7 ga watan Sha'ban na shekara ta 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 17 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci, a yau muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sa'u Mari Jalle MOOL, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kallon bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقوى ما سوسر رمو دكلم أكوي وشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا تكوكا لإرين ينا عند مكيرا يوا كو إرين عند مكسا مكما أجكي نا وهل هلودة سننن رايوا دمكي جكي muna ta jefawa junan mu tuhumce-tuhumce da zargi, wannan rukuni su zargi wancan rukuni, wannan rukuni su zargi wancan rukuni, yan siyasa su zargi al'umma, al'umma zargi yan siyasa, talaka su zargi yan siyasa, shugabanni a zargi yan kasuwa, ayyuwaye ayyuwaye, wanda dukkan mu mun san matsalarmu. Kuma malamai da masu karantarwa kullum suna faɗa, suna faɗar abinda Allah yake faɗa, da cewa ɗan adam shi yake jawo kansa. Allah ba zalintar kowa, ba wanda Allah yake zalinta. Wa rabbuka bi zallamin lil abid, inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun. Allah baya zalintar mutane da komai, mutane suke zalintar kawunansu. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yace, wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, dan adam ya kinkiwa amana ya ce ya ji ya gani zai ɗauka. Allah ce lalle ya tabbata mai yawan zalunci ne, yawan jahilci. Allah ce qul huwa min indi anfusikum, ku kuka jawo wa kanku. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, duk kyakkyawa da ka gani daga Allah ne, amma wani mummuna, duk wani mummuna da gani kai ka jawo wa kanka. Saboda haka ya kamata mu yadda da wannan maganar da babu shakka a cikinta, babu kokwanto a cikinta, ba maganar cikinta zama gaskiya. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha, ba wanda ya fa Allah faɗar maganar gaskiya. Kuma Allah shi ya fi sanin komai da komai, ba wanda ya kai Allah sani. Shi ya halitta, shi ya san me ya halitta, kuma shi ya san abin da ya halitta, shi ya san abin da yake gudana sama da yadda kowa ya sani. Saboda haka antum a'lamu am billah, duk wani ilimin mutum bai kai na Allah ba. Wama utitum min al-ilmi illa qalila, duk wani tunkaho da dan adam yake da shi na ilimi, a tattara ilimin dan adam duka, duk wani dan adam a hada iliminsa da dan uwansa da wani jinsinsa duka, a wurin a danganta shi da ilimin Allah, to wannan kadan ne, ba wani abu bane. Allah shi yake faɗar haka, duk wani abu da kuka samu kanku a ciki ko jawo kanku. In kuna son gyara, Allah ya faɗi yadda za a gyara. Kuna son ku gyara, to ku bi tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya ce shi za a bi a samu gyara. Kiyaye dokokin Allah a junanku, kiyaye dokokin Allah tsakaninku da Allah, kiyaye dokokin Allah a cikin lamuranku duka, to wallahi za ku ga kyau, za ku ga komai ya gyaru. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah ya ce ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku faɗi maganar da take da daidai. Allah ya ce yuslih lakum a'malakum, sai Allah ya gyara muku ayyukanku, sai duk al'amuranku su gyaru su yi kyau, ya gafarta muku zunubanku wanda ya ba Allah da manzansa. Allah ya ce to haƙiƙa ya samu babban rabo. Rabo shi ne ka samu abinda kake fatan samu, kake so, kuma ka samu ka kubuta daga abinda ba ka so, abin ki shi ne rabo. Duk wanda ya bi Allah da manzansa ya samu babban rabo. Ƙasarmu da al'ummarmu babban abinda take kuka da shi bayan taɓarɓarewar alaƙa tsakaninta da Ubangiji, akwai lamarin gaskiya da amana. Mutane an mai da gaskiya ba komai ba, an mai da amana ba a bakin komai ba. Amana da babbar al'amari ne, babbar al'amari ce a cikin rayuwar ɗan adam. Amana wani ya zo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, mata sa'a ya Rasulullah yaushe za a tashi alƙiyama? Annabi ya banza da shi, wasu suka ce ya ji maganarsa kawai kyale shi saboda yana ganin bai dace ma an sa masa ba, saboda waye ya san sanda za a tashi alƙiyama. Wasu kuma suka ce a'a, Annabi bai ji tambayar ba. Sai bayan da Annabi ya gama zancensa, sai ya ce aina urahu sa'il, ina mai tambayar nan? Sai mutum ya ce gani ya Rasulullah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dhayya'atil amana fantadhir as-sa'a, idan kaga an tozarta amana, an ci amana, ko ana ta cin amana, to ka jira tashin alƙiyama. Ya ce ya Rasulullah kaifa idha'atuha, ya za a tozarta amana ta yaya? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wussilatil umuru ila ghairi idza wussila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, yadda za a ɗauki abu a bama wanda ba ahalinsa ba, wanda bai cancanta ba, a ɗauki wani nauyi a ɗora masa, a ɗauki wani muƙami a ɗora shi, a bashi wani matsayi, a bashi wani ofis, aikin da bai dace ba a bashi, a ɗauka a bashi. Da bai ciki in ka ga an yi haka to ka saurari alƙiyama. Annabi baya ƙarya, ta faɗar magana ba ko wata bata ba, abinda yake faɗa wahayi ne. Allah yake masa, yake sanar da shi. Wa ma kana Allahu li yudli'akum 'ala al-ghaybi walakinna Allaha yashtabi bi rusulihi man yasha. Allah ba zai tsinkayar da ku gaibu ba, amma yana zabar waɗanda ya ga dama daga cikin manzanninsa, ya sanar da su wani abu na gaibu. Saboda cikin abin da Allah ya sanar da annabinsa akwai wannan lokaci zai zo da amana za a tozarta ta. Yadda za a ɗauki abu a bada shi ga wanda bai dace ba, a ɗora wani muƙamin da bai kamata ba, aikin da bai kamata ba, wanda aka san za su yi gaskiya, za su yi amana, ture su gefe, a ƙiyadda da su, wasu ma a ɓata su. To ka gaya min yadda abu zai yi kyau. A ƙissar Annabi Musa alaihis salam da bawan Allah nan na Madiyana, battijin arziki, ‘ya’yansa biyu mata, Annabi Musa ya taimaka musu wajen shayar da dabbobinsu ruwa. Bayan sun dawo suke ba wa mahaifinsu dattijan arziki labari, har ɗaya daga cikin suke cewa ya abatista a jirhu, ya babana ka ɗauke shi aiki mana. Sai ta faɗi dalilin ba da wannan shawarar ta ce inna khaira man istajarta qawiyul amin, mafi alkhairin wanda za ka ɗauka ka ba wa aiki shi ne ƙarfa mai amana. Ƙarfi a ne yana nufin ƙudura, yana nufin zai iya aikin, saboda ya san aikin, yana da damar da zai ta ba shi, yana da abin da zai ba shi damar yin aikin. Sannan kuma sai ta ce al'amin, mai amana. Wannan yana nuna maka cewa waɗannan abubuwa biyu ginshiƙi ne na duk wani wanda za ka ɗauka aiki. Ka ba shi aikin da zai iya, saboda an san zai iya, ya karanci aikin, ya laƙanci aikin, ya yi a wani guri an ga ya iya, ba a ta ba a kan wannan. sannan rukuni na biyu ya zama mai amana zai rike gaskiya zai yi aiki tsakanin shi da Allah zai ba wa aikin nan haƙƙin sa to dauki aikin ka bashi saboda wannan alkur'ani ne ke nuna mana cewa wannan shine ka'ida ta daukan aiki sai yanzu ya san aikin kuma zai samban amana da gaskiya ka duba kissar Annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ifritu min aljinni yace zai je dauko gadan Bilqis gadan sarautarta sai ce ana atika bihi qabla an taqum bi maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin wa inni alaihi laqawiyyun amin yace zan je in kawo maka gadan sarautarta kafin ka tashi daga fada sai faɗi dalilin da ya sa yake neman a bashi wannan damar sai ce saboda ina da ƙarfin da zan yi haka kuma ina da amana zan je in iya ɗauko shi kamar yadda ake so a ɗauko shi ƙarfin nawa ya kai in yi wannan aiki sannan kuma ina da amana ba zan ci amana ba in ɗauki wani abu ko in cire wani abu ko in rage wani abu a cikin abin da na ɗauko na gadon sarautarta kaga shi kenan ƙarfi da amana wato iko da za a iya yin abu kaza sannan da amanar da za a rike akan wannan aiki ba a duniyar dan adam ba ma a duniyar aljannu haka abin yake ifritu min aljinni ne yake ga Annabi Sulaiman a bashi wannan aiki saboda ya cika rukunan da za su sa a bashi aikin zai iya yin aikin kamar yadda ake so kuma sannan yana da amana Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya fito daga kurkuku zuwa gaban sarki sarki ya wuna goya masa irin tabarbarewar tattalin arziki da lalacewa al'amura da aka shiga da wahala da aka shiga da yunwa Annabi Yusuf sai ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ka bani rukun taskar kasar to ka bani ministan kudi da wani yake kula da harkar kudaden kasar shi gida fitan abin da za a sayo da abin da za a sayar da abin da za a tara harkar kudi ka bani ita hannuna sai ya faɗi hujjar da ta sa ya ce a bashi wannan matsayi ce saboda ni mai kiyayewa ne ta ce amana ni zan kiyaye abin da aka bani shi ne amana sannan alim ina da ilimin abin ma'ana masanin abin ne zan yi abin da ilimi wannan shine ikon abin da aka baka na mukami zan zaka iya yi idan muka duba waɗannan duka ayoyi da alqur'ani karanta su muke kullum ana karantar da mu muna ji isa annabi ne sallallahu alaihi wasallam muna ji lokacin da Abu Zar ya zo ce ya rasulullahi ista'milni ya rasulullahi abana aiki a bani wani aiki da zan riƙa yi Nabi ya kama ya taɓa kafaɗarsa ce ya ba zar inni araka dha'ifan ina ganin ka kana da rauni tarwa innaka dha'if kana da rauni wa innaha amana wa innaha yawm alqiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha ce Abu Zar ina ga kana da rauni ma'ana aikin da kake so in baka yadda nake ganin ka din da ba za ka iya ba kaga babu kuwa din da ake so istajiruhu inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin shi babu kuwa din sannan wani abu na amana ce kaga ana neman amana baya tuhumar Abu Zar ta fuskar amanarsa amma raunin sa zai sa iya wasu ci amana bai sani ba ko ya kyautata musu zato ko ya kasa yin wani abu wanda a matsayinsa na shugaba in haka ta faru a ƙarƙashin shugabancinsa bai iya ɗaukar mataki ya dakatar da rashin gaskiya ba to shi ma abin zai shafe shi shi yasa Annabi sai ya tuna masa cewa tufa amana ce kai kuma kana da rauni kuma amanan nan za ta zama wulaƙanci da nadama ranar gobe kiyama sai wanda ya riƙe ta da haƙƙinta ya sauke nauyin da yake kansa duk da gaskiyar Abu Zar Annabi bai bashi wannan mukami ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma aqallatil ما أقلت الخضراء ما أذلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر سما بتتبعي موني إنوها با كسا بتتبعوك منبا وانديكي إذا قسكير زنجيك ما أبو ذر نبي مصر نيبو وتن نيمي قسكيا قسكيا ستاكي قلشي بايا نكو نكو بايا ونمنا منا بايا بوي بوي gaskiya da gaskiya ya sani annabi ya yabe shi da wannan amma kuma ya duba ya ga aikin da yake cewa bashi ba zai iya ba wanda kuma aikin nan amana ce in aka bashi to fa sai an tabbe shi akan ta ya kiyaye ko bai kiyaye ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi haka annabi ya ce wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba mai kiwo ne kuma za a tabbe shi gaban abin da aka bashi kiyaye yasa Allah sai ya tabbaye annabawa duka akan aikin da ya musu sun isar ba su isar ba wace irin ansa aka ba su bayan sun isar da sakon yau bai jima Allahu ar-rusul fa yaqulu madha ujibtum Allah ya tara su ce wace ansa aka ba ku ba a maganar ansar da aka baka sai in ka isar ce fa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim fa la nas'alanna al-mursalin ace tabbas wallahi sai mun tabbai waɗanda muka aika sai mu kuma mun tabbai waɗanda aka aikawa da ɗan aikin da waɗanda aka yi wa aikin duk sai mun tabbai su saboda ka Abu Dhar kana da rauni annabi ba zai so ya jefa shi cikin abinda a wata ruwayar cikin sai Muslim yake cewa Abu Dhar inni araka dha'ifan fala tawallayanna fala ta'ammaranna ala ithnain wala tawallayanna mala yatim sai Abu Dhar ganin da nake maka mai rauni ne kai annabi ya ce kada ka kuskura ka zama shugaban mutane biyu ka shugabanci mutane biyu kakka yadda kada ka yadda a baka rubon dukiyar marayu amma yanzu sai ka ga mutum ba ruwan shi da tunanin irin halinsa da nauyinsa ko shekarunsa ko gajiyawarsa ko waye ana ta buga-buga da shi ana ta fafutuka da shi yana son a bashi kiwon miliyoyin mutane ba mutum biyu ba yana son a bashi amanar dukiyar al'umma ta miliyoyi ba ta maraya ɗaya ba nabi ce fal la ta'ammaranna ala ithnain wa la tawallayanna mala yatim kakka yadda ka shugabanci mutum biyu dan sai an tambaye ka kakka yadda a baka dukiyar maraya a ce aje amana ce dan sai an tambaye ka to wannan ita ce matsalar mu kuma mun san da haka kuma ana faɗa ana kuma ji amma ba a canza ba kuma so ake a ga daidai wannan irin mutane ne mu sunnar Allah ba ta canzawa lan tajida li sunnatillahi tabdila sunnar Allah ba ta canzawa haka al'adar Allah ta gudana a cikin halittarsa haka yake gudanar da halittarsa ga yadda dokokin tafiyar halittar take yadda ka san fidowar rana da faduwarta haka tafiyar duniyar take akan wani tsari Ubangiji ya dora ta kuna sakin tsarin to ba za ku ga daidai ba natijar za ta saba za ta canza ku gyara Allah ya gyara muku ku bata ku ga ba daidai ba ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لا تبقى زي تنزى نئمة ديبا ومتاني وصنع تشكيل رأيوة نئمة زمن لا فيها دا أرزكي دا منشير هنكلي دا جرم مجونة دا كذا دا كذا أنا تشكين جدا دي الله تبقى زي كاو تنجي أبو بوا سوليكي تحكا كوي سي متاني سن تنزى دا كنسو فقال الله يفعل أيوه دي برو برو ba sa buƙatar wani dogon sharhi kafin a fahimci abin da Allah ya faɗa karo karo wahalatta kana yin larabci ko a fassara maka da diyarin da kake ji ma'anar duk daya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane sai sun canza abin da ke tare da kansu wannan gaba ɗaya al'amarin su in mai kyau ne ba zai canza musu daga mai kyau zuwa mummuna har sai in su suka canza haka ne in mara daɗi ne ba zai canza musu ba su kamo su dawo mai daɗi har sai in su suka canza wanda ba ya buƙatar wani dogon bayani muna son mu ga gyara to mu kama hanyar gyara amma al'amura suna tafiya a rikirkice marasa gaskiya sune a gaba sune akan gaba sune masu kada nama sune masu fada aji masu gaskiya kuma ana tattake su da kafa ana musu kallon mulakanci tsakaninmu da Allah ba kyau babu gaskiya babu amana kuma so ake ga komai ya dawo daidai tayaya tinyaje ya zuba wani iri a cikin gonar sa mara kyau kuma yaso yake ga gona ta tashi da kyau ta yi banya ta ina abin da ka shuka shi zaka girba sunnar Allah ɗaya ce ko a yadda abi hanyar da Allah ce ai a samu gyara man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wanda duk ya kiyaye dokar Allah to kowane irin rantsi yake cikin Allah zai samu masa mafita sharadin kiyaye dokar Allah ka gani kai abinda Allah ya ce shi ake so kai shi kai daidai zan masu gaskiya masu amana masu kyautata alaƙar mu tsakanin da Allah masu ubar da kyakkyawan abu da hana mummuna masu hada fitsara da badala da rashin kunya da fadar maganganu na rashin ladabi ga Allah da manzansa mu daina mu kintsu mu zama mutane sai ga Allah ya gyara mana ya ni'imta mu ni'ima ta bebe mu ta ko'ina qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaykum bidarar wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara shi wannan alƙawari ku nemi magafarar Allah ku tuba tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين كوني مغافر الله كتوب زواج الله يرسل السماء عليكم مدرارا ذاكو غارزكي تسمى تكسا ذاكو أبنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم التي لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم التي لا رسلت إلى التوراة والإنجيل لا أبنا أكسوك مسرق الله la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci arziki ta sama ta kasa ta ko ila arziki ya zo maka ka maka shi ta sama ka maka shi ta kasa ma'ana arziki zai bebe ka eh allahu istaqamu ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa da sun tsaya kan hanya dai madaidaiciya mai kakkiya sun miƙe totar akan hanya inji Allah da mun shayar da su ruwa mai yawa ma'ana da mun buɗe musu kofofin arziki amma an ki saurari fadar Allah an ki a saurari fadar manzansa an ki a saurari maganar masu da maganganun masu nasiha an ki a saurari kiraye da ake yi na a daidaita a nufi gaskiya a nufi Allah an ki a saurari wannan kuma so ake wa a daidaita kowa yana jefa zargi akan wani ne ce yan kasuwa ne suka ɓoye kaya aje a fasa musu rubu a kwashi kayansu a sayar ta yaya za a ce ta haka ne za a samu gyara wani ci yan siyasa ne suka sace dukiya na duk ana samun barna ta kowane bangare ana iya samun masu boye abinci akwai masu boye abinci ba babu ba akwai barayi waɗanda suka sace dukiyar al'umma kullum tonowa ake yi amma me ya jawo hakan kuma ta yaya za a gyara a samu gyara na bai daya sai ka samu da yawa a lokaci da dama sa masu tuhume tuhume shi kansa wanda zai fito da tuhumar shi ma yana samun samu ta kofa ne shi ba rashin gaskiya sauran aka ce an binciko kudade an kwato daga gurin waɗanda suka wawa shi kudade amma an rasa kudin da aka kwato din da an duba shi ba a taɓa sa su a asusun gwamnati ba ma'ana ja ya faɗo ja ya ɗauka kuma wai da haka ake so a kawo gyara malamai masu da'awa masu karantarwa masu huduba masu wa'azi ba za su fasa fadar abinda Allah ya ce a fada ba alkur'aninsa ba a fada abinda Allah ya fada abinda manzo Allah ya fada wanda ba zai canza ba a kowane lokaci haka yake alkur'ani da shari'ar sa ya dace da kowane zamani da kowane lokaci da kowace al'umma ba wani abu ne da aka saukar saboda wani zamani da ya wuce ya gama aiki a'a mu abu musalihun ne li kulli zamanin wa makan ya dace da kowace zamani, ya dace da kowace al'umma ko ina ake. Ba lokacin da za a ce yanzu Al-Qur'ani ya expire ko ya zama tarihi kawai, a'a, yana nan. Waɗannan ayoyin da Allah ya faɗa suna nan, kuma duk wanda yayi ba daidai ba zai ga ba daidai ba. Natijar duk guda ɗaya ce, natijar duk ɗaya ce. Sauraka gyarawa za mu yi, sai Allah ya gyara mu, gyara zukatanmu, gyara alaƙarmu da Ubangiji. Wasu ‘yan duniya ba sa son ana faɗar haka, sun fi so kawai a yi ta zage-zage, a ɗauki wani rukuni na al’umma a yi ta ɗora masa laifin, su a wanke su. Muna cewa daga ko’ina akwai laifi, kuma laifin nan sai mun gyara shi tsakaninmu da Allah, sannan mu ga daidai. Amma in ba haka ba, to duk kama-kama ne za mu yi ta yi, ƙarshe kullum za mu yi ta ganin jiya ta fi yau kyau, yau ta fi gobe kyau, wanda ba fata ake abu ya ɗore a haka ba. Allah ya kawo mana sauƙi, Allah ya kawo mana canji mai amfani.
Amin suma amin. Malam ya saka da alkhairi. Tambayar ta farko ya taso daga wanda yake cewa malam tambayarsa game da filaye ne da mutum ke siya a matsayin kadara, yace shin su ma za a haɗa su cikin sauran kuɗi da mutum yake da su a fitar musu da zakka ne idan sai shekara kuma sun kai misali?
A filaye da mutum yake siya, ko da zai siya saboda ya sayar, wato tsoro da tijara, ya siya saboda in ya samu wani yana so ya ba shi riba ya sayar masa, kaga wannan ita ce kadara ta kasuwanci, to wannan zai fitar masa da zakka. In yana cikin yana kasuwa ya zama kadara, kamar da zai sai kaya zuwa shagonsa, in ya ga mai saya ya sayar masa, to haka nan in filaye ne ya saya, in ya ga mai saya ya sayar masa, to wannan zai masa zakka. Wanda zai saya saboda ya gina, ko bukata ta tashi ya gina, ko ya bayar a gina, ko wani abu irin wannan, ba zai masa zakka ba. Saboda haka duk filin da ba a kasuwa ake sa shi ba, ana ta neman mai saya, to ba a yi masa zakka sai in ya zama urudu tijara. Urudu tijara shine abin da aka bijirar da shi, ana neman mai saya ya ba da riba a sayar masa, to wannan aka tashi lissafin zakka za a yi lissafa da shi. Amma ba irin wannan ba, ba lissafi da shi.
To da shi kuma yake malam ya yi aikin zaɓe ne na wucin gadi a shekarar 2023 ɗin nan, to bayan sun yi zaɓen farko na shugaban ƙasa sai ya ga abin da aka tura masa na kuɗin aikin bai takara ya karya ba, so da aka sai ya ce ba zai yi ta zuwa zaɓe na biyu, ma'ana zaɓen gwamna kenan. Ya ce amma duk da haka bayan an kammala zaɓen shi ma sai suka ƙara tura masa kuɗi da cewa bai je ba. To shi kuma ganin cewa kamar an taya masa haƙƙi tun zaɓen farko sosai, shi ne kawai sai ya yi amfani da kuɗin nan, bai yi kokarin ya mayar musu ba. Shi ne ke cewa dama shi aikin dai mutum baya sanin nawa za a ba shi kafin ya fara ɗin ko kuma bayan ya gama. To shi ne ke tambayar sanin ko abin da ya yi ɗin daidai ne na rike wannan kuɗi.
To mutumin da bai san me za a ba shi ba, ya aka yi san an toye masa haƙƙinsa, sai an yi da kai cewa kaza ne kuɗinka, sai kuma aka kasa baka wannan abin da aka yi alƙawari da kai, to sai ka ce an tauye maka haƙƙinka. Amma ka karɓi aikin da baka san nawa za a baka ba, baka da iko ka ce an toye maka haƙƙinka. A irin wannan jingar a musulunci ba ta da kyau, shi yasa duk abin da aka yi shi ba bisa tsari ba na shari'a, to sai ka ga natijarsa ba ta da kyau, ko ka ce an cuce ka, shi kuma wancan da ya baka yana ga bai cuce ka ba, ya haka ya kamata a baka. Wani ma ya rika ganin ya maka alfarma ya baka fiye da ma yadda ka cancanta, shi yasa in za a yi aiki ake tantance irin aikin da za a yi da kuɗin da za a yi wa mutum aiki da sanda za a gama aiki. Waɗannan sharuɗa ne da duk ijara ake so ta cika. Zan baka aiki, aikin nan kaza nake so kai mun kaza 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 kaza, to sannan za a biya ka ko nawa za ka biya ni, mun tantance ga abin da zan baka, yaushe za ka gama aiki ga lokaci. To wannan ita ce ijara ta musulunci. Amma kawai kai abu ido rufe, baka san me za a baka ba, kuma ka ce an tauye ma haƙƙinka, kuma ka zo ba ka yi ba kuma a baka kuma ka ce ka karɓi haƙƙinka, wannan baya halatta, ba daidai ba ne. In an kauce wa shari'a a wani guri, to kuma ka zo ka ce za ka yi gyara kuma da wani abin da shi, kuma shari'a ba ta yadda da shi ba. Shari'a ba ta yadda ba ka yi aiki ba karɓi kuɗi a kan aikin da ba ka yi shi ba, kana karɓi abin da ka yi ne biya ka. Can dan kun saba wa tsarin Allah da ya ce kowane aiki za ka yi a gaya maka abin da za a biya ka, kai kuma ka faɗa irin aikin da za ka yi a cewa ya yi, kun kaucewa hanyar Allah anan kuma ba zai halatta maka kaucewa hanyar Allah ka karbi kudin da kudin aikin da baka yi baka ce ai kai an cuce ka a baya wannan baka da wannan hurumi
to ne ke ce mallan tambayar sai ta ce menene halaccin cin kudin tare da alkali yasa wani ya bayar saboda bata masa suna da yayi kasancewar yin kazafi akwai nasa hukuncin a musulunci
to kalmar kazafi mu a Hausa duk wanda yayi maka wani ƙarya ya faɗa abin da baka yi bai ce kai sunan shi kazafi wanda kuma ta shari'a ba wannan ne kazafi ba kazafi ka jefa mutum zazzina ko ka jefa shi da luwaɗi shi wanda shi za a kira kazafi shi ake kira kazafi abin da zai shafi nasabarsa zai shafi mutuncin abin da ɗinsa wani shi ne kazafi amma don ka zagi mutum ko ka je ka yi masa ƙarya ka ce an ba shi kuɗi ya ci ya cinye kuɗaɗen mutane ko ya zalunci wasu ko ya yi kaza ko ya yi kaza ko yana cin bashi ba ya biya da waɗansu maganganu dai na ɓatanci a kansa to wani sunan shi ɓatanci amma ba shi ne ƙazafi ba in abin da ya shafi ƙazafi ne ka je mutum da ya yi zina aka ce ka kawo shaidu na sun gani a yana yi ka sawo uku tare da kai kuma huɗu baka kawo ba shi kuma wanda ka jefa bai yadda ba to shi ne za a zai maka haddi bulalata ba ne amma wancan ba a faɗi ka ci mutuncin mutum ka ci zarafinsa ka ɓata masa suna wannan ba a faɗi haddi ba don ba a faɗi haddi ba shi kuma ya kai ƙara to alƙali kuma yana iya dubawa ya ga me zai iya yi maka ya zama horo ya zama uquba nan gaba ka sake kuma kan wani ya sake irin abin da kai to uquba kuma ana iya yin ta da dukiya ana iya mutum horo ta hanyar a karɓi kuɗinsa zama horo ne in ya ci an taɓa aljihunsa gobe ba zai sake ba wani kuma ba zai sake irin wannan ba nabi yana cewa duk mutanen da suka hana zakka har muka je muka kwata da ƙarfi to sai mun kwaci wani ɓangare na dukiyarsu wannan ɓangare na dukiyar za a kwata horo ne uquba ce shi ne yasa wasu malamai suka ce ana al-uqubatu bil mal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wanda ba sa zuwa sallar isha'i tare da mu na kusa in sa a je a yi kama in sa a yi kirare a je in kona musu gidajensu kona musu gidaje kona dukiyarsu ce bayan suka ce to kaga duk da nan bai yi hakan ba saboda yara da mata da suke gidajen wanda ba su ji ba su gani ba ya nuna kenan ana iya yin uquba ta hanyar dukiya a kwace kuɗin wani don haka alkari idan ba haddi ba ne da ake bulala a kansa in haddi ne ba ya halatta a canza shi da wani abu na kuɗi a wanda yaron sai ya yi zina da wata ya je uban shi kuma yana da kuɗi ya ce to zai ba da abin nan dabbobi guda ɗari akan a ƙyale yara da samu sun yi zina da matarsa da aka kama shi yaron ubansa sai ya ce zai ba da dabbobi a sake shi aka ce a ba a yadda ba aka ce a zo ga annabi ya ce aje a tabbatar da abin da ya faru saboda haka shari'a ba ta yadda ba in haddi ne a canza shi da wani ba za a iya tsayar da haddin mutu ba magana a canza shi da wani ba amma ba haddi ba ne ma'ana ba a sa masa wata takamaimai uquba da jagata wanda ake so a yi ba to alƙali yana da dama kuma ya duba ya ga wani irin horo ya kamata ya yi
to sai wani yake cewa malam shin wanda yake alwala sai ya manta da lam'a a cikin alwalar tasa shin ya zai wajen gyara ta zai dawo daga farko ne ko kuwa iya goge wajen ya isa masa
idan ba a dau lokaci ba wato daga gama alwalar sai ya kula kafar sama ta gama ko sai ya je wanki to shikenan alwalar ta yi amma in an dau tazara har ma jikinsa ya bushe to sai ya sake alwala saboda akwai almuwalat daga cikin farillan alwala akwai wato jerantawa kai wannan sannan kuma ya zama akwai bibiyar juna wato bibiyar juna kai za akwai tazara baka zo alwala ba ka wanke fuska ka wanke hannaye kuma shikenan ka tafi kai wasu abubuwa sannan ka zo ka dora na ba alwala bace dole sai ka yi ta gaba ɗaya a lokaci guda to in ya zama ba tazara tsakanin ganin lamar ka da lokacin da ka gama alwala sai ka je ka wanke gurin da ka lama amma idan ba haka ba to sai ka sake alwala da farko
to sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam menene hukuncin mutumin da yake cewa shi ba dalla da yake yin sallah ba sai dan bin umarnin Allah?
To ba san shi wannan mutum bai taka ba, saboda shi Allah subhanahu wataala na farko dai baya yin wani abu ba hikima. Allah ya halicci bayansa ya san kin samu su san abu mai daɗi da yin abu mai haka. Allah ya fitira shi ta ɗan adam da Allah ya halitta ta halittunsa, ka so abu mai kyau mai daɗi, ka ƙi abu mara kyau. Allah ya aljanna ya tanada abin da ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa ji ba, bai taɓa rasuwa a zuciyar mutum ɗan adam ba, ya ce zai masa sakayya da wannan aljanna. Ya halicci wuta, ita ma ya ce zai yi sakayya ga waɗanda suka bijire masa. Bai yi haka kawai a banza ba, ya haka saboda sanin ɗabi'ar ginin ɗan adam. Yana so, yana ƙi, yana son abin da yake mai daɗi, yana ƙin abin da baya ƙin. A bisa haka Allah subhanahu wataala wannan fitira Allah halicci annabawa, wanda su suka fi kowa zama waliyan Allah, suka fi kowa sanin Allah, suka fi zama zababbun Allah subhanahu wataala, suka fi kowa sanin Allah, suka fi kowa jin girman Allah. Babu wani wanda ya isa ya yi tinƙaho cewa ya fi annabawan Allah sanin Allah, ya fi su tsoron Allah, ya fi su san Allah. Babu wanda, babu shi mai hankali dai ba zai yarda cewa akwai wani wanda zai da'awar ya fi annabawa wannan ba. Annabawa su ne ƙimma. Allah ya stafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas, dace Allah yana zabo manzanni daga cikin mutane, ya zabo manzanni daga cikin mala'iku. Saboda manzanni zababbu ne, Allah alamu haythu yaj'alu risalata walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Saboda zababbi ne daga Allah. To wani yayi da'awar shi yana da wani abu na san Allah da ya wuce na annabawan Allah, kuma kana da hankali ka yadda, wanda akwai alamar tambaya akan hankalin mutumin da zai yadda da wannan annabawan Allah. Allah ya sa gaya mana cewa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Lalle su sun kasance yusari'una fil khairat, suna gaggawa cikin aikata alkhairi. Wa yad'unana, suna bauta mana, raghaban wa rahaban, da kwaɗayi da tsoro. Kwaɗayin me? Kwaɗayin aljanna, kwaɗayin ni'imar Allah, da tsoro. Tsoron me? Tsoron wuta, tsoron azabar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan masu bautar mala'iku da annabawa, kamar annabi Isa alayhi salam da Uzairu da salihan mutane. Allah ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura. Allah ce waɗannan da kuke bautawa, wato mala'iku da kuke bautawa da salihai da annabawa kamar annabi Isa, yabtaguna ila rabbihim alwasila, su ma neman tsanin zuwa ga ubangiji suke. Ayyuhum aqrab, da ku da su wa yafi kusa? Kowa yana fafutsukariya zai kusanci Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma suna bauta wa ubangijinsu, yarjuna rahmata wa yakhafuna azaba, suna fatan samun rahmar ubangijinsu, suna fatan su samu rahmar Allah ita ce aljanna. Wa yakhafuna azaba, suna tsoron azabarsa ita ce wuta. Allah ya yi bil annabawa da mala'iku da cewa ga sifarsu, suna fatan samun rahma, suna son kuma suna tsoron azaba. Annabi Ibrahim alayhi salam, Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai a gaba da shi a cikin jerin darajar annabawa. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. To daga cikin abinda Allah ya gaya mana Annabi Ibrahim yana roƙa, yace waj'alni min warathati jannatin na'im. Allah ka sanya ni cikin waɗanda su gaji aljannan ni'ima. Yana roƙon Allah ya sa shi cikin magada aljanna. Allah ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ka gadar da ni aljanna. Annabi Ibrahim alayhi salam duk girman matsayinsa ya ce wa Allah ya gadar da shi aljanna. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun min shakirin li an'amihi ijtaba wa hadahu ila siratin mustaqim. Haka Allah ya masa kirari, zabin Allah ne, abun koyi ne. To a ce ga wani ba annabi ba, ba sahabi ba, amma a ce maka wai ya ce shi yana bauta Allah amma baya san, baya tsoransa, baya tsoron azabarsa, shi kawai dan yana sansani amma baya san ba dan aljanna sai yake fita masa to da yafi annabawa kenan hadisin Mu'adh ibn Jabal lokacin da ya ja sallah ya ja doguwar sura wani matashi yana da ɗan matsalolin sa ya zo ya shiga sallar yaga an ja bakara abu ya ki an ki ruku'u ya fita ya rasa sallar sa aka ce ayi munafiki ne ana sallah ya yanke sallah shi ya gama tashi so ga annabi ga halin da aka san annabi ya kira Mu'adh ya ce ya kike fitar cin ka zuwa mutane sallah karanta musu kananan surori su walayri idza yakhsha wadduha kaza kaza sannan sai annabi ce ya tambaye shi ce wai kai me kake fada a sallar ka yake tambaye ya ce addu'a kake sai ya ce amma ana fala uhsinu dandanataka wa dandanata Mu'adh ni dai ban san ban iya abinda kake wato fada a a can ciki a cikin zuciyarka ba kake karantawa na addu'a ban sani ba ban san kai da Mu'adh ne kake fada ba sai ce walakinnani as'alullaha aljanna wa astaeezu bihi minan nar ina roƙon shi ya sagar da ni aljanna ne kuma ina neman ya tsare ni daga wuta ce ni abinda nake fada kenan sai annabi ya ce da shi haulaha nudandin mu ba akan wannan muke addu'ar mu ba addu'ar mu kenan annabi ya nuna shi ma addu'arsa Allah ya kai shi aljanna to idan dai haka annabawan Allah duka suke manya da wanda suke kanana in akwai kanana manya da wanda suke kasa da su haka suke bautawa Allah suna fatan samun rahamarsa suna kudin abin nan Allah subhanahu wa ta'ala yake innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan wa hum la yastakbirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله كي كوي ودن سكي إيماني دا أيهم ما سي إيماني دا أيهم كوي سوني ودن إن أكي مسوى أزيد سو سي سفاد سنا سجدا سنا واتو وهم لا يستفرون باسا يجرم أنكي تتجافى جنوبهم kuyakunsu suna nesa da shimfiɗu ba sa yawan koma su taimaci suna bauta mana khaufan wa tama'an suna tsoron azabin mu suna fatan kwaɗayin samun rahamun suna ciyarwa daga abin da muka azabta su Allah ya ce to babu wani rai da ya san abin da aka ɓoye musu na farin ciki sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya yi waɗannan mu'mini da ya ce su kaɗai ne wa'azi yake amfana masu in an musu wa'azi su faɗi su yi sujjada suna wato ba sa masu girman kai sannan kuma ga ibada da suke cikin dare suna fatan samun rahama suna kwaɗayin amin to haka alkur'ani ya taya bin bayan Allah na ƙwarai amma wani ya zo ce shi kawai saboda kawai aljanna kawai saboda zatin Allah kawai ma'ana da a yi aljanna da kai aljanna shi ɗiɗɗe ne abinsa wannan ba mu ji shi irin sa cikin annaba ba ba mu ji sa cikin sahabbai ba mu ji sa tabi'ai ba
to sai wannan tambayar ta kuma take cewa malam shin akwai wani aiki da Allah subhanahu wataala ya ware shi idan har ba wani sai nayi wannan aikin ya mutu akai idan yaje lahira zai shiga aljanna babu hisabi
to abin da sani dai abin da yazo a cikin sahih bukhari na hadisin Burayrah ibn al-Husayb ko Abu Sa'id al-Khudri lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin waɗanda yadda annabawa za su zuci a ranar gobe kiyama wani annabi zai zo babu kowa tare da shi wani abin da zai zo da mutum ɗaya ko mutum biyu daga can zai hango wani dandazon al'umma suna tahowa yanzu cewa al'ummar sa ce sai a ce da shi wannan Musa ne da mutanensa sai can kuma ya sake hango wata dandazon al'umma ci al'ummar kace a cikinsu akwai 70,000 mutum 70,000 wanda za su shiga aljanna ba da hisabi ba annabi sai ya tsaya a nan bai ƙarin bayani ba sai ya shiga gida sai sahabbai suka ta tattauna su waye waɗannan 70,000 da za su shiga aljanna ba da hisabi to wasu suka ce ana nufin waɗanda aka haifa a musulunci wato ba su rayuwa ta jahiliya ba wasu suka ce a'a ai ana nufin kaza kowa dai yana ta kawo zatansa cewa ko su ake nufi shine annabi da ya fito sai ya gansu suna tattauna sai ya ce su ne waɗanda allazina la yastarqu wa la yatayyaru wa la yaktubu ala rabbihim yatawakkalu su ne waɗanda ba sa canfi ba sa kiran masu ruƙuya su zo su yi masu ruƙuya sannan ba sa lalas sannan dogaran su kawai da Allah ne wa ala rabbihim yatawakkalu da Allah kawai suke dogaro ce to waɗannan su ne za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ukasha ibn al-muhsan yana zaune sai ya ce ya rasulullah ij'al Allah an ij'alani minhum ka roƙa min Allah ni ma ya sani cikin su annabi ce kana cikin su wani ya tashi shi ma ya ce ya rasulullah ni ma haka annabi ce an riga ka sabaqaka biha ukasha ya riga ka kai hakuri saboda haka waɗannan da su kawai na sani waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a faɗi wasu abubuwa da ba sa yi wasu malamai suna cewa ana nufin ba sa in cuta ta same su ba sa neman magani duk da cewa hadisin bai nuna haka ba da cewa suna dogaro da ubangijinsu an faɗi istirqa ka ce a zo a yi maka ruƙuya abinda ake so ka yi wa kanka annabi yana yi wa kansa ruƙuya akan yi masa amma ba shi ya nema ba akwai bambanci da ka ce a zo a yi min da kuma wani ya zo ya yi maka ba tare ka nema ba to su ba sa nema sannan ba sa canfi ba abinda suke canfawa sannan suna dogaro ga Allah cikin dukkan abubuwansu ba suna riƙo da sababi suna kuma maida wa Allah al'amari dogaro da Allah baya nufin ba ka shan magani annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan magani kuma yana cewa a nemi magani ta dawo wa ibadallah ku nemi magani ku bayan Allah saboda haka ba za a ce abin magani ubu ba a kirfi ba amma dai waɗannan abubuwa da annabi ya faɗa su ne a zahiri abinda ake nufi ba sa canfi ba sa neman ruƙuya a zo a yi musu sannan kuma ba sa lalas shi ne kamar sakiya ta da ake ta wuta ba sa yi a cewa ala rabbi mai tawakkalu to wannan banda wannan ba zan iya tuna wani abu daban ba
to sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam matar da mijinta ya tafi ya bar ta tsawon wata tara ta daina ganin shi kuma ba sa yin waya da shi baya ba ta ci ba kuma ya ba ta sha amma kuma suna yin waya da danginsa ma'ana yan uwansa amma ita baya kula da ita shi da yake ce mata ya auren su ya kare shi ne take tambayar shin ya abin yake
dan mutum ya gure ya bar matarsa ba sai inda yake ba zai ya an san yana nan da ransa amma dai ya ki dawowa wajen matarsa ya ki kula da cinta da shanta wannan ba a ce auren su ya kare kawai daga ya yi wannan ɗin in ana son auren nasu ya ƙare sai an kai gaban alƙali ya neme shi ya zo an ba shi lokaci ya ƙi zuwa to wannan kuma alƙali yana da damar ya raba auren saboda cutuwa da take amma ba haka kawai auren automatically shi kenan ya datse kansa ba saboda wannan auransu tana da a matsayin matar shi in har ta ga tana cutuwa to sai ta je gaba alƙali ta kaya masa a kalkulan ba wayar sa a sa ƴan uwan nasa da suke magana da shi su kira shi gari ya ba shi lokaci cito ya zo yana son matar shi to ya ci gaba da kula da haƙoƙinta ya riƙe ta kamar yadda aka ce shari'a ta ce in ba zai iya ba ko ba zai yi ba to sai ya sallame ta a ba shi wannan in ya ƙi dawowa alƙali bai dawo to alƙali na iya sallama ta
ke sai nake cewa malam shin ya halatta matafiyi ya bi limamin gari sala azhar sanan ya koma gefe ya hada da kasarin sala asar
ba abin da zai hana zai iya bin sa in ya cike ya san yi sallah tare sun gama kuma yana da kasaru sai ya tashi kasarin sa ba komai ba ta ka in baka yi kasar ta farko ba ta bi ma ba za ka iya hada sallah ba za ka iya
ke sai yake cewa malam mutum zai iya hade shafa'i da witri a lokaci daya misali yayi raka'a uku a hade
na'am ya tabbata ya tabbata hadisin Ubay ibn Ka'ab da hadisin Aisha sallallahu alaihi wasallama yakan yi witri gaba daya raka'a uku wala yusallimu illa fi akhirihinna wannan da hadisin Aisha da hadisin Ubay ibn Ka'ab baya sallama sai a raka sai a zama na ƙarshe
to nake cewa malam tambayar sai ita ce lokacin da mutum yake nafila a masallaci kuma sai liman ya shigo za a tada sallah shin yankewa ya kamata mutum ya yi ko zai ƙara sani
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza uqimatus salati fala salata illa al-maktuba. In aka yi ikamar sallah to babu sauran sallah sai wacce take ta farilla. Ma'ana idan liman ya shigo aka yi ikama to wani ba zai tada nafila ba yana yi. In kuma ya fara ba zai iya kaiwa ƙarshe ba har liman zai shiga sallah. Sai da zai sallar sai yanke ta daga nan. Allah zai ba shi cikakken ladan yin nafilar sa. Saboda ya yi biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya bar wani abu saboda biyayya ga Allah da manzonsa ba zai rasa ladansa da ya yi niyya ya samu ba. Saboda haka in ya yi raka'a ɗaya saura ɗaya ko taƙila ma saura bai fi ya yi abin nan sujjada ba ya yi tahiyya ya abin nan har zai gama ba tare da liman ya shiga sabuwar sallah farilla ba to sai kammala ba komai. Amma yana shigowa ya yi kabbara kenan ko yana cikin raka'a ta farko sai aka zo aka fara abin nan to sai ya yanke sai ya bi liman.
To lallai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan rana. Sai dai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-14-155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil Mu'awiyan babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai da rasasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.